Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Madina Dahiru mai shanu
Kamar yadda kuka sani a duk ranar Talata shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha amma daga yau 4 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 muna sanar da ku cewa zamu dinga amfani da duk ranar Talata domin taba batutuwa guda biyu zamu dinga taba batutuwan ilimi da fasaha da kuma batutuwan kiwon lafiya a yau dai filin na ilimi da fasaha ne zamu duba matsalar rashin iya rubutu da kuma karatu dake addabar miliyoyin mutane a Najeriya
bare gani karatu ba sabiya zaman kauye da muke mahaifan mu kuma rashin ba su san dadin karatun ba yasa ba su samu makaranta ba
gaskiya kan Amina kin san idan aka duba musamman ma mutanen da suke yankunan karkara wannan matsalar ta zama musu annoba
haka yake Madina kin san ma a kwanakin baya hukumar yaki da jahilci ta kasa da ake kira NMEC a takaice ta fitar da wani rahoto mai cewa mutum miliyan 60 a Najeriya ba su iya karatu da ma rubutu ba
babban magana Masu sauraro za ku ji hirar da wakilin mu yayi da wani malami wanda ya shahara wajen gabatar da kasidu ta fuskar lamuran da suka shafi ilimi kan wannan rahoton da aka fitar.
Za ku kuma ji tafakin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke kallon wannan matsalar.
A ƙarshe za mu so mu dan ilmantar da ku kan illolin amfani da shafukan sada zumunta daga bakin shirin matasa a duniyar gizo.
Masu sauraro mun san za ku dan ji mamaki 'yan sauye-sauye da muka yi wa shirin ranar Talata. Madina ki dai musu bayani
to ba sauraron mun yi hakan ne sakamakon maye gurbin ranar Laraba ta siyasa da shugabanci na gari ta zama ta mata zalla kuma muka yi haka da ranar Alhamis da take ranar kiwon lafiya ta zama ranar harkokin siyasa dalilin haka muka ce to sai ranar Talata ta zama ta ilmantarwa kan ilimi fasaha da kuma kiwon lafiya
wato an dai hada ka dai kenan zaki ce da fatan masu sauraro sun gane to sai ku gyara zama don tsundama cikin shirin
yau da gobe
masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu so mu shirin wato da jin bakin wasu 'yan Najeriya da wakilin sashen Hausa Nasir Adamu Alhikaya ya jiyo mana ra'ayoyinsu kan yadda ilimi ya tabarbare a Najeriya
wannan babban damuwa ce don ba abin da yake ilimi haske da kuma fahimta don wanda bai da ilimi kamar mutum da yake zama cikin duhu cikin rami bai san ma me duniya take ciki ba zai ga labari bai san me aka faɗa ba zai ga jarida bai san me aka rubuta ba so rashin ilimin nan babban damuwa ce kuma abun takeici ne game da mutanen mu don rashin ilimin babu dadi kuma abun da ya kawo mana ci ba a harkokin mu na ci gaba don misali yanda ake fadakarwa ta biyu ta sauce take cewa yaki take harkan wani labarin yar sauran sunan rashin ilimi shike kawo duk wannan gudunmawan mutum za ta masa koyi duba bai makaranta ba koyi tura wani bai san mai aktubo ba bai san mai karanta ba so yana da kyau dan Allah jama'a ku kokari a je a samu wannan ilimin ta karatu akalla mutum ya ce yayi primary akalla wannan primary da ya ce mun same ta mun yi ta in so samu ne har da secondary kuma matan mu da ake musu aure da wurin aiki kokari a dinga hakuri a basu su karasa akalla ko secondary ba ce kai a wurin ba amma dai a basu wannan ilimin ta abu yake bukata ta gefen primary zuwa sakandun nan yau mata su kokari dan Allah su yi hakuri su bar sa su talla nan su je su dan karbi ilimin na primary yana muhimmanci su rashin ilimin nan ya mai da mu baya kana ji dauko yaran mu ana kai su kudu ba san me suke yi ba to wannan rashin ilimi shi kamar wannan ci baya duka
zaka gabatar mana kanka da kanka
to sunana Rabi'u Alhaji dan Umba Masaka
Rabi'u mi zaka ce kan rashin ilimi na rashin iya rubutawa da karantawa da turawa suke kira illiteracy
to wani duk da dai ya zama ban riga ni karatu ba saboda zaman kauye da muke mahaifan mu kuma rashin basu san dadin karatun ba yasa ba su samu makaranta ba ni a hakan muka yi iya kokari kan sauraren irin waɗannan kafafen naku yasa Hausa ma muka koyi yadda za mu karatu da ita a matuƙa a irin kafafen manyan naku ku ne taimake mu muka koyi ma karatun Hausa shi ma musamman
yanzu haka zaka iya yin rubutu da Hausa ka karanta da Hausa
eh zan iya yin rubutu da Hausa kuma in karanta da Hausa kuma zan iya karanta Hausa
amma ta yaya kai ka koya kai da kake mutumin kauye ko kuma in ce ma ba kauye ba kai makiyayi da kake yawo cikin daji
eh ni ta dalilin in koya irin waɗansu da nake jin yan gwagwarmaya haka ina jin suna tura sakonnin su ina jin sai in ta jin ko a yaushe an faɗi sai in ce to wai ni ya za a yi ni ma in ji an faɗi sunana a rediyo ni ma dai ya zan yi sai ni ma ya sani da kufa koyon Hausar a waɗansu ƴan danan riga sun kaɗan samu ilimin ni ta bin su yadda ni ma Allah ya sa yau na kai zan iya in karanta Hausa kuma in rubuta Hausa
amma yanzu a cikin abokanka akwai waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba
sosai ma ƙwarai ko akwai waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba akwai sosai
wani shawari za ka bayar yadda za a shawo kan wannan lamarin su samu su iya karatu da rubutu
eh to ni shawarar da nika ba iyayenmu musamman mu Fulani ya kamata su tashi su sa yaransu makaranta har idan yanzu kalubalen da mu muke fuskanta ba zan dau in ce kabilan mu Fulani a gaskiya duk kabilun Najeriya an fi mu cin baya saboda rashin neman ilimi da muke ko yanzu wasu abubuwa da zaka rinka ji sai a zo zaka ji an ce misali rikice-rikicen da ya shafi kasan zaka ji waɗansu ƴan jaridu suna ɗauka sai a ce Fulani ko a gari sai ka ji an ce Fulani mu ba mu da muryar da za mu ce ba Fulani ba ne ba su kaɗai ka yi ba duka ƙabila akwai waɗanda ake haɗa kai da su ana aikata miyagun laifuka amma zaka ji da an buɗe baki sai ka ji an ce Fulani tunda ni asali na ba Nasarawa state nake ba ina Zamfara state nake kan waɗannan rikice-rikice ya zan waɗansu ƙabilun ƴan uwanmu na tare da mu sai su ɗau mataki in wasu ɓata gari sun zo sun kai masu hari za su ɗau mataki sai su zo a waƙe mu haka muka baro a can ɗin ba mu tsero da komai ba sai dukiyarmu muka tsero muka taho da ita a nan haka za a zo saboda rashin ne ba mu da ilimi inda muna da ilimi a haka ɗin ba zai faru ba za a ɗau mataki kuma ba mu da shugabanci ina kiran manyanmu su rinka su nemi ilimi yadda kuma su sa yaranmu makaranta kuma muna buƙatar makaranta amma yanzu ne ba a samu ba muna yara kuma yanzu haka ni ina da gurin ma in je in nemi ilimi irin yadda zan rika zan iya in rubuta amma yanzu ko nuri ni je ba zan iya in ce ni ko aiman kalma ɗaya ba zan iya in bada ta ba indai ba da yaran Hausa ba saboda Hausa ce ni tashi cikinta
sunana Adamu Kainuwa gaskiya wannan abu akwai sakaki na iyaye da kuma gwamnati ma kanta saboda in ka dauka kamar wayejen mu ni na fito daga yankin Katsina ne state ko ba haka ba a zamanin gwamnati ba za mu ta umanta ba tsohon shugaban kasa Alhaji Umaru Musa Yar'Adua sai dai mu ci Allah jikansu da gafara saboda mutum nan yayi kokari sosai a fannin ci gaban ilimi a jihar Katsina a lokacin da yake gwamnan Katsina state saboda akwai wani shi da ya kirkiro na UVA wanda ilimi ne kyauta ake gabatar na makarantun primary to Allah na shi iko lokacin mun yi kokari an iyaye mutum tun samu makarantar na primary mun kammala ta kuma na te secondary school nan ma Allah ya bari iko na kammala ta to wato madadin a ci gaba ka san karkara wani lokaci ba a san muhimmancin ilimin nan ba yanda ya kamata madadin iyayenmu su tsaya mun mu ci gaba da ilimin nan sai muka tsaya anan saboda ni kaina ba zan taɓa manta ba wallahi nake ga ma wani lokaci saboda ni ina so in ci gaba da ilimin wani lokacin kaina nike biya ma kaina wasu abubuwa da za a ce mu sai a makaranta ko ba haka ba saboda haka zan tafi makarantar nan wani lokaci in ba mun je iyayen ba za ce dan ni ba ku tafi ba to saboda haka ni da na fara sanin ciwon kaina ne ko ne wannan kokarin tun daga matakin primary har zuwa secondary na yi kokari insha Allah na kammala su to na so in ci gaba to abubuwa ka san harkar rayuwa a lokacin ba wani tallafi da muka samu dole dai haka dai muka taho bariki muka zo muna ta dan bige-bige muka muna kasuwancin bakin mu dole to yanzu har gashi yanzu iyali sun abun ga sai dai muna kokarin mu sa yaran mu su ma suna nan suna mun sa su ma muna bakin kwayoyin muna so gaskiya irin yanda mu dinnan ilimin mai samu da kasu to gaskiya ba za mu yadda yaran mu tsaya aka din ba insha Allah za mu bakin gwargwadon mu kanin cewa yaran mu sun ci gaba da ilimin nan
to sunana Ashiru Lalagoma ruwan bore daga jihar Zamfara eh to alhamdulillahi gaskiya ne wannan magana dangane da rashin wato ilimi a wannan kasa ta mu ta Najeriya wanda wannan rahoto gaskiya ne saboda kamar wanda aka ce wanda yake kusa ga wuta shine fijin zafinta domin mu mun taso ne daga yankuna na karkara kuma a zahirin gaskiya muna ganin illa ta rashin ilimi ga ainihin wato yaran mu wanda suke karkara wanda ba sa zuwa makaranta domin idan kai ki diddiga ka duba yaran da suke wato cikin ainihin wato gari suna yawo ba tare da sun je makaranta ba sun rubanya su waɗanda suke ainihin wato cikin makaranta din suna karatu to kuma wannan babbar barazana ce babban kalubale ne ga ainihin ci gaban al'umma musamman ma idan muka dubi wannan yanayi da muka tsinci kanmu na rashin tsaro duk ba komai ya haddasa wannan rashin tsaro ba illa rashin saka yara ilimi su wato dauki tarbiya su kuma wato san yanayin zamantakewa saboda mafi yawanci yaro ya tashi babu ilimi babu wani wato wayar da kai ba wayewa to dole ya kama ayyukan badala waɗanda a ƙarshe za su kasance wato ayyukan ta'addanci.
Yanzu za mu je fashin baki ta bakin Dr. Sa'idu Dukkawa, malami a jami'ar Bayero da ke Kano kan rahoton da hukumar yaƙi da jahilci ta ƙasa da ƙasa, wacce ake kira NMEC a taƙaice ta fitar, wanda ya ce mutum miliyan 60 a Najeriya ba sa iya karatu da kuma rubutu. Ga hirarsa da wakilinmu Nasiru Alimu El-Hikaya.
Ina tare da Dr. Sa'idu Dukkawa, malami a jami'ar Bayero ta Kano, wanda kuma ya yi shahara wajen gabatar da kasidu a wajajen tarurruka daban-daban ta fuskar lamuran da suka shafi ilimi, siyasa, wayewa irin ta zamani da ci gaban ƙasa. Dr. Sa'idu Dukkawa, za ka ce ne kan wata sanarwa da ke nuna kimanin mutum miliyan 60 a Najeriya za su da ilimin karatu da rubutu.
Ba mu san hanyar da aka bi aka tara alƙaliman ba, sannan kuma ba mu san me ake nufi da rubutu da karatu ba. Shin ana nufin kowane irin rubutu da karatu? Sannan kuma ana nufin rubutu da karatun da aka shiga aji aka koya ko kuwa? In ba haka ba, akwai mamaki ƙwarai da gaske jin haka, saboda na farko dai a arewacin Najeriya yara tun suna ƙanana ake koya musu karatu da rubutu na wato Alƙur'ani. Sannan akwai makarantu da dama a zaure da shagunan mutane da garejin motoci da bukka da gindin bishiya wanda ake koyan rubutu da karatu. Zaka ga an yi karatu ko na Islamiyya ko na Qur'ani. Kago idan har wannan ake nufi, to kaga gaskiya akwai mamaki alƙalamin ba haka bane. In kuma an cire su, to za mu so mu ji dalilin da zai sa a ce rubutu da karatu idan ba da boko bane jahilci ne. Daya kenan. Na biyu, a yanzu ba mu sani ba ko an yi la'akari da rubutu da karatun da ake koya ta social media da kuma amfani da wayar hannu saboda a yanzu mafiya yawan masu amfani da wayar hannu a Najeriya sun iya rubutu da karatu, za su iya turawa da saƙon karta kwana, za kuma su iya karantawa idan an aiko musu, ko da kuwa ba su shiga aji sun karanta ba. To shin su ma tunda ba su shiga aji ba, za mu iya cewa sunansu jahilai, duk da cewa sun koyi rubutu da karatu ko kuwa? Don haka akwai buƙatar a ji cikakken bayanin abin da ake nufi da rubutu da karatun nan, da kuma hanyoyin da aka ba aka tara aka fitar da wannan alƙaluma.
Dokta Sa'idu, in aka duba kusan za a iya cewa za a iya samun mutane suna da ilimi daban-daban, amma akwai makarantu dama na yaƙi da jahilci wanda ko da mutum bai samu ya yi karatu yana yaro ba zai iya shiga da girmansa ya iya wannan karatu na abacada. Shin waɗannan makarantun suna nan suna ci gaba da yin aiki, suna tasiri musamman ma a jihohin arewacin Najeriya?
Kwarai waɗanda na sani a Kano suna nan, musamman ta farko ta Shahoci tana nan har yanzu, ana yin karatun yaƙi da jahilci a cikinta. Bayan ta kuma akwai waɗansu da dama da na mata da na maza. Idan ka je gidan abin nan makama a Kano, idan ka je makarantar galadanci, idan ka je British Council Library, duka waɗannan makarantun matan aure suna zuwa su faro karatu daga farko bayan sun yi haifansu. So da haka wannan suna nan, ba mu sani ba shi ma ko an lissafa da su a waɗanda suka iya rubutu da karatu, ko kuma tun da ba su shiga da primary sun suna shekarun shiga primary ba su ma an kaddara su a matsayin jahilai, ba mu sani ba sai an fito da cikakken bayani.
Yawa, to dokta a matsayinka na malamin jami'a, a shin ya kashe-kashen zan iya cewa ilimi yake ne? Misali za a iya cewa akwai ilimi wanda za a bada shaidar kammala makaranta, da wanda kuma babu ma shaidar, watakila mutum yana iya zama mai ilimi ba ma tare da sai ya zauna aji gaban malami ba, watakila ko da a zaure ne ko a wannan inuwar bishiya tunda ka kawo misali tazu za a iya samun wannan ilimin.
Kwarai da gaske, akwai ilimi wanda ake yin sa ta hanyar koyar rubutu da karatu, wanda wannan tun ana ƙanana a ƙasashen musulmi ake koyan su. Sau da yawa ma a masallaci ake yin darasu, a nan ake koya wa yara da farko har da daga baya kuma a fara koya musu baki su yi rubutu, kuma su iya karanta rubutu idan an yi. To wannan sunansa ilimi. To sannan akwai ilimi wanda mutum yake yi na sana'ar da ita so yake yi. A ƙasar Hausa kusan kowace unguwa akwai wata sana'a da aka ƙware a kanta, kuma ƴaƴan unguwar suna tasowa tun suna ƙanana su koya. To ko sun je makaranta sun koyi rubutu da karatu, ko ba su je ba, in suka ƙware a wannan sana'ar ana ƙaddara wannan a matsayin ilimi. Shi yasa ma mu a Kano majalisar malamai, wadda ake kira a Turanci Council of Ulama, yanzu ta haɗo mutane da yawa, duk wani wanda ya ƙware a sana'arsa to ana ƙaddara shi a matsayin malami. Don haka majalisar malamai yanzu ta Kano tana ɗauke da likitoci da lauyoyi da injiniyoyi da masu sana'ar hannu waɗanda suka iya wani abu. Idan ana son za a yi wani taro ko ana so za a yi waɗansu bita ta wata sana'a, ana zuwa a nemo su ko da ba su iya karatu da rubutu ba, su zo su zauna a sabon malamai a gabatar da su, su koya wa masu koyo wannan sana'ar. To wannan ma mu muna ƙaddara shi a matsayin ilimi.
Dokta Saidu Dukawa, wannan ya nuna dai akwai ta baba kan yanayin shi wannan rahoto mai nuna cewa mutum miliyan 60 na Najeriya ba su iya karatu da rubutu ba. Ina jin wannan ko rubutun da ma ana nufin na ABCD ne, wato karatu na boko.
Yau wato in ku na ABCD in gaskiya akwai ta baba. In shi kadai ake nufi to ba daidai bane. Akwai banda rubutun Arabiya wanda kusan kowane musulmi ya iya, to a kasar Hausa kuma akwai rubutun Ajami. Alphabet ne na Arabic, amma aka canja musu suna, aka canja musu yanayin fada, aka canja musu yanda ake hada bakaken a tashi kalmomi, sunansa Ajami. Shi ma akwai wadanda suke sun iya rubutu da karatu a Ajami har yau har gobe, kuma suna nan suna koyo, kuma ana koyarwa a guraren da ake amfani da shi. Ba daidai bane a ce banda su. To amma idan muka dawo kuma kila alƙalimin su suna auna yaran da ya kamata a ce an sa su a primary school a Najeriya, amma ba a sa su ba. To in aka duba yawan su babu mamaki su kai, in sun kai haka, wanda kuma wannan ba laifi bane a fadakar na farko da hukumomi kansu, musamman ƙananan hukumomi. Da yawa akwai wuraren da ya kamata a ce akwai primary amma babu, saboda haka wajibi a miƙe ayi. Sannan a fadakar da al'umma, musamman mu a arewacin Najeriya ba a saba a ce unguwa a haɗu a samar da makarantar unguwa. A zaman ba ruwan gwamnati, al'umman unguwa ne suka haɗa kuɗi suka samar da makarantar, suke tafi da ita. Haka kuma a fadakar da attajiranmu da suka fi ganewa kullum su buɗe shagunan saye da sayarwa, sun kasa gane cewa in suka buɗe makarantu za su taimaki al'umma su samu lada kuma su ci riba. Sai a fadakar da su su samar da wannan. Sannan duk in an gama wannan sai mun yadda cewa yanda muka taso shine karatu ba sai lalle an yi gini an sa tebur da kujera ba. Kamar yadda na faɗa maka a baya, makarantu a masallatai a unguwanni sukan zama makaranta. Saboda haka idan da za mu dawo da wannan al'adar, duk inda masallaci yake ya zama nan ma wajen koyon karatu ne da rubutu, to cikin sauƙi za a samar da ilimin da ake nufi, za a kauda jahilcin da ake kuka da shi, musamman mu dai a ɓangaren arewacin Najeriya.
Kafin mu ƙarƙare shirin namu, bari mu leƙa filin matasa a duniyar gizo. Matasa a duniyar gizo. To albishirinku matasa. Sauraronmu, kamar yadda na bayyana muku a shirin da na kawo muku a makon da ya gabata, inda muka tattauna kan alfanun shafukan sada zumunta. A wannan makon za mu tattauna ne akan illolin waɗannan shafukan na zamani. Mutane da dama dai suna amfani da shafukan yanar gizo ta hanyoyi marasa kyau domin yin abubuwa daban-daban. A yau muna tare da masani kan fasahar zamani, Nasir Daniya, wanda zai mana fashin baki kan irin illolin da shafukan yanar gizo ke da su a rayuwar mutane, musamman ma matasanmu da ke yawan amfani da su.
So, na farko dai Madina, illa ta farko ba ta wuce abubuwan da muke yi kamar yanzu na gefen sadarwa. Babban matsalolin da ake samu shine fake news. Zaki ga mutum ya
ji labarin bogi,
labarai na ƙarya ko na ƙage. Zaki ga mutum ya zauna cikin gidan shi ya rubuta wani labari na ƙarya kan suka ga wani dan uwan shi ko abokin shi ko kuma gwamnati ko kuma kafafi. To wannan kafafi abubuwa ne waɗanda suka saba mu duka. Abu na biyu shine wannan abubuwa kimiyya na zamani da ake amfani da su ta kawo, sun kawo abubuwa na sace-sace, sata ta ainihin information
na bayanan mutane,
ko kuma ayi amfani da shi, ayi amfani da wannan kafa, ayi sata abubuwan ka na banki, ko kuma a aika wasu abubuwa wani mutum yana roƙonka ka bada wani abu na kan ƙarya, yace za ku sana'a da sauransu. Akwai identity theft, mutum yanzu ya sa sunayen shi da data din shi da information din shi ka sace ka je kai amfani da shi don ka cutata mai ga bankin shi ko wani abu.
Na'am.
To sa'annan daga cikin matsalolin kuma akwai ita yawan amfani da ita ita wannan hanyoyin na social media namu. Zaki ga yaro wanda bai ko kai shekara 15 ba an ba shi waya an hada shi da internet ya ji ya shiga Facebook ya shiga Twitter ya shiga ina zaki ga attention din da yake bada hankalin shi da yake bayarwa kan harkar wannan kiyaye ta zamani zaki ga yafi yawa bisa ga lokacin da yake bayarwa ga abubuwa na koyar da tarbiyyar shi na gida da addini shi da karatun shi wannan ba karamin matsala ce ba zan iya tuna Facebook lokacin 2004 sun sa duk yaron da bai kai shekara 18 ba bai zai iya register ba amma yanzu an maida abin shekara
13
wannan kiji ya kawo matsaloli da dama waɗanda baka iya zaunawa kai controller abin da ke yawo in dai Facebook zaka iya sa dan shekara 13 ya shiga Facebook kuma ya zama yana iya networking ya hada a samu hadaka ta mutum fiye da billion juna duniya ai ke ga madina wannan matsala ba karama ba
gaskiya
to shi yasa uwaye da waɗanda suke makaranta ya kamata a dauki matakai masu inganci yadda matasan mu da yara kanana masu tasowa yadda suke amfani da waya ta salula in dai tana da hanyar da take iya hadawa da yanar gizo to akwai matsalar da mutum zai iya amfani da ita ya lalata tarbiyyar shi gaba ɗaya daga cikin wasu matsalolin da kuma wannan abu yake kawowa kaman lokaci da take dauka misali ba a san iyaka auren rakin da suka yi mutuwa ba saboda irin waɗannan abubuwan na sadar shafukan sadarwa na zamani so akwai yawan mutum zai zauna zaka ga mutum ya zauna ko sallar magariba ko isha idi ba ko da zaka duba ka kai karfe 2 na dare mace tana taba waya ta rubu miji ta miji ya koma yana taba waya ba bai kula da matar shi ba yara an bar su suna taba waya babu wanda yake kula ko akwai matsaloli da yawa tattare da waɗannan abubuwan na kimiyyar zamani da kuma shafukan sadarwa.
Wani abu na daban kuma da ake yawan yi kan shafukan sada zumunta shine cin zarafin mutane da kuma yada kalaman batanci. Ruqayya Al-Amin wata matashiya ce a Abuja da ita ma ta tsinci kanta a wannan fagen. A kwanan bayan nan ta wallafa wani bidiyo akan shafinta na Twitter inda ta bayyana ra'ayinta kan hukuncin da aka yanke wa Maryam Sanda. Kwatsam sai dubban mutane suka yi mata ca suna zagin kalamanta da kuma yanayin maganarta inda a cewar su tana kokarin kakale ne kawai a yayin turancin ta. Na tuntubi Ruqayya kuma na tambaye ta yaya ta ji bayan da taga mutane sun fara surfa mata zage-zage daga ko ina.
A gaskiya ni dai abin da dame ni ba da yake nuna ma dan saba saboda ba farkon bidiyo na ba kenan ana ganin kamar masu bi kamata tana magana ba bai kamata tana haɗa kanta da wasu abubuwa ba idan abu ya faru.
Da mutane suka yi ta zagin ki sai kika kamar mayar musu da zagi kuma a farko kin ce ba za a iya gyara kuskure da kuskure ba.
Hakan din ne dai.
Ko kin fasata ne kika yi hakan ko kuma me yasa kika yi hakan?
Da yake da shiga halama mutane suna ta tsira ni har tsira na ma ake yi ma har ta ga ana cewa an ga bidiyo a Facebook a wasu guraren da
ba a nan kika saka ba
eh kawai dai na yi bidiyon ne ne da a ta wa mutane rai zan ci ko ba ta bai
da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan shafukan na sada zumunta. Mu kuma sa a ranmu cewa waɗannan illolin za su iya matukar ɓata mana rayuwa idan ba mu kiyaye su ba. A mako mai zuwa insha Allah za ku ji ni dauke da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Ni ce taku Madina Dahirin Meshani daga nan birnin Washington DC. Sai mun haɗu a shafin Twitter. Kuma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Cedric tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Madina Dahirun Meshanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.